بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفدي كوانا وتا كما أنفدي موضوع ذات التوناء كي shine wani yanki na aya ta 7 daga cikin suratu Ibrahim alaihi salatu wassalam, wani yanki na farkon aya, wa ibta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Wala alla sumalan da suka sanya wannan maudu'i ba su karike karshen ayan bane tafa'ulan, saboda fatan shukran ya biyo baya kada a sami wala in kafartum inna azabi la shadid. Saboda haka nima a cikin abinda na dan tattaro zan bayani, nima na karkata zuwa ga inda suka karkatar da ni akan godiyan Allah. Na dan yi bayani dan takaitacce ne, bai wuce na ta'arifi ba, na wata gaba daga cikin gabobin wala in kafartum inna azabi la shadid. To kamar yadda na bayani, wannan aya ce ta 7 daga cikin suratu Ibrahim alayhi salatu wassalam, kuma da zamu koma aya ta 5 a wannan sura, yadda da bayanin zai fita. Allah madaukakin sarki na cewa wala kad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur. Allah madaukakin sarki yace hakika mun aiki annabi Musa alayhi salatu wassalam zuwa ga bani Isra'ila, kuma mun ba shi ayoyin mu mu'jizozi wanda suke nuna gaskiyan sakon da aka aika shi da shi, kuma mun umarce shi da ya kira mutane zuwa ga imani dan ya fitar da su daga duhu zuwa hasken shari'a, ya kuma tunatar da su ni'imomin Allah da azabar Allah wanda suke faruwa a cikin kwanakin Allah. Sannan Allah madaukakin sarki yace hakika a cikin wannan tunatar da mutane ni'imomin Allah da azabobin Allah wanda suke faruwa a yau da gobe a cikin rayuwar dan adam, a cikin kwanannakin da Allah madaukakin sarki ya tsara dan adam ke gudanar da rayuwar shi a ciki, hakika akwai dalilai wanda suke abin lura ga dukkan mai hakuri wurin da'a ga Allah da kuma nisantan abinda Allah madaukakin sarki ya hana shi, da kuma hakuri akan kaddarorin da Allah madaukakin sarki yake kaddara ma bayi, sannan kuma mai tsayuwa wurin gode ma Allah da haƙoƙinsa, ya gode ma ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi, azabobin kuma ya ƙoƙarin nisantan su, shi ma godiya ne na Allah. Allah madaukakin sarki ya ce wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله مدوكين سيكي ساكي شوى كتنا مسو يا كيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم هذا قصة عن نبي موسى عليه الصلاة والسلام لو كتن دي كتن بني إسرائيل ياكو بني إسرائيل كتن نئمو من الله دا الله مدوكين سيكي يمكو دقا شكي أكو يسئرة الدكو دقا فرعون دا sauran rundunansa suna dandana muku mugunyan azaba. Daga cikin azaban, wayuzabbihuna abana'akum, suna yanka ƴaƴayenku maza, saboda kada a samu wani daga cikin su wanda zai zo ya maye gurbin Fir'auna ya gaje mulkin sa da abin da ya mallaka. Suna kuma barin ƴaƴayenku mata a rayuwa kaskantattu, wulakantattu. Hakika a cikin wannan abu da aka jarabe ku da shi akwai jarabawa mai girma, kuma tseratar da ku da aka yi daga shi Fir'aunan hakika jarabawa ce babba da Allah madaukakin sarki ya muku. Nada ana yanka ku, ana karkashe ku, ka yi danka kana ji kana gani kana so, amma a kama shi a yanka. In mace ce kuma ta wulakanta, hakika wannan jarabawa ce mummuna, kuma dama Allah ya alƙawarin zai jaraba dan adam da mummuna da kyakkyawa. Na bulukum bi sharri wal khairi fitna. Allah ya ce hakika wannan jarabawa ne mai girma gare ku. To daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce wa idh ta'azzana rabbukum fa in shakartum la azidannakum. Kuma har wa yau ubangijinku ya sanar, ya bayyana cewa la in shakartum la azidannakum, hakika idan kuka gode mu waɗannan ni'imomi da na yi muku daga cikin ne'imomin akwai tsayartar da ku daga kisa da bautar da ku da azabtar da ku da cutar da ku la'azidannakum lalle tabbas zan ƙara muku ni'imomi na in ƙara dada muku su da kuma yalwata muku su wala in kafartum idan ku kuma kuka yi musu waɗannan ni'imomin to inna azabi la shadid Allah ya ce lalle azabata tana da tsanani Allah ka tsare ni zama shari ɗaya daga cikin malamai na lugha kuma mufassiri mu'tazili da ya zo fassaran wannan aya ya fitar da wani bayani akan wato tashrifin wa in ta'azzana rabbukum yace Allah madaukin sarki ya yi amfani da sigan ta fa'ala wanda a cikin shi yake nuna wato tsananin wuce ba da wani ma'ana na daban wanda ya sha bamban da azzana da ta'azzana akwai bambanci tsakanin azzana da ta'azzana ubangijinku ma'anar ta'azzana shine ubangijinku ya sanar sanarwa mai ƙarfi tabbatacce wanda ba shakka babu kokwanto a cikinsa cewa lallai idan kuka gode ma Allah to kuma Allah ya alƙawarin zai ƙara muku ni'imominsa idan kuma kuka butulce to azabata tana da tsanani Allah ya sauke to in muka lura da wannan aya wanda ita ce mawdu'in ko wani gaba daga cikinta ne mawdu'in tana kunshe da kaman abubuwa guda biyu na farko ash-shukr na biyu kuma al-kufr kowanne kuma akwai sakamako da zai biyo baya akwai sharadi ne da kuma abinda sharadin zai haifar idan kun gode to za ku samu ƙari idan kun butulce to azabata tana da tsanani kenan Allah madaukin sarki zai ma butulu azaba Allah ya tsare mu to menene ma'anar godiya me ake nufi da godiya kalmar godiya malaman lugha sun ce ta samo asali ne daga harufa guda uku shin kaf wa ra wanda take nuna as-sana'u 'ala al-insani bi ma'rufin wallikahu abinda ake nufi da shukr shine yabon mutum sakamakon wani abu mai kyau wanda ya maka ka yabe shi ka ambace shi da alheri ka bari kyawawan kalamai akan sa wasu malamai sun ce abinda ake nufi da shukr shine ar-ridha bil yasir yadda da dan kadan sai yasa ma ake ce ma doki shakur idan ya kasance yana samu yana cin abinci dan kadan kuma ya ke ba ya bulbul wannan fassara ne na lugha istilahi kuma malamai suka ce abinda ake nufi da shukr shine kullu ma huwa jaza'un lin ni'mati 'urfan duk wani abu wanda zaka yi dan saka ma wata ni'ima da aka yi maka kowane irin nau'in abu da zaka yi sawa'un da baki ne ko da aiki ne dan ka gode ma wata ni'ima da aka yi maka to sunan shi ash-shukr ko da kuwa wannan abun aiki ne ko nuni ne ko nuni kai lokacin da aka maka wani abu mai kyau kai wani nuni wanda a urfin mutane sun san cewa wannan nunin yana nufin kaya ba ne ko ka gode to sunan wannan abun ash-shukr wasu malamai sun ce kamar Imam al-Mannawi yana cewa ash-shukr shukran yana cewa godiya kala biyu ne akwai shukr bil lisan akwai godiya ta harshe shine mutum ya yabo ga wanda ya mai ni'ima sannan kuma akwai yabo akwai kuma ash-shukr na gabobi wato mutum ya saka kanka wata ni'ima da aka yi mashi da ayyukansa wanda gabobinsa suke aiwatarwa Ibn al-Qayyim Allah ya mashi rahama yana cewa ash-shukr buhuru athar ni'matillahi ala lisani 'abdihi godiya shine aji ni'imar Allah tana bayyana ni'imar da Allah ya yi wa mutum tana bayyana a cikin harshen bawa Allah ya maka wata ni'ima ka fadi ita ce shukr sana'an wa atirafan in ya tashi fadi ba wai kawai fadi haka nan ba fadi irin na yabo da kuma bayyanawa da sanarwa ta fuskacin yabo da godiya akan wannan abin da aka yi mashi sannan wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan sannan kuma cikin zuciyar shi ya rika halarto da wannan ni'imar da aka yi mashi ya kuma rika santa yana son wanda ya mashi ni'ima sannan gabobin sa kuma wa ala jarawadihi in iyadan wa ta'ata, gabobin shi kuma su nuna godiyan su ga wannan ni'ima kuma su yi biyayya. Wannan shine fassaran da shi Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yayi akan ma'anar shukr. To kuma shi Ibn al-Qayyim din da har wa yau ya tattaro waɗansu ayoyi masu ɗimbin yawa waɗanda suka kunshi kalmar shukur, kuma ya yi bayanin fa’idodinsu da irin wato abunda waɗannan ayoyi suke shirarwa zuwa gare shi, da wannan kalma take shirarwa zuwa gare shi ta godiya a cikin ayoyi. Misali, yana cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya gwama godiya da imani a cikin aya guda, kuma ya bayyana cewa Allah Maɗaukakin Sarki ba zai ma mutane azaba ba matuƙar suna da imani kuma suna gode ma Allah. Allah Maɗaukakin Sarki ce, ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum, ba abin da zai sa Allah ya muku azaba matuƙar kun gode masa kuma kun yi imani. Sai hada su su biyu, ga imani ga godiyar Allah. Ashe tunda ka gwaye ni, to da wuya kuma a sami mai imani kuma bai godewa. Da wuya a samu mutumin da yake mai imani, cikakken imani ne amma kuma butuli ne. Kun ga alaƙa su alaƙa ce ta kud da kud, tunda Allah Maɗaukakin Sarki an bace cikin wannan aya a wuri guda, har ma yana cewa ba abin da zai sa muku azaba matuƙar kun yi imani. Ai, idan kuka ba da abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya umarce ku da shi shine godiya da kuma imani, to ba abin da Allah Maɗaukakin Sarki zai sa muku azaba. Sannan Allah Maɗaukakin Sarki ya bayyana cewa shi godiya ko masu godiya su ne waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya keɓe su da baiwarsa da alkhairinsa daga cikin bayi. Sauran mutane wanda Allah yake musu ni'ima amma ba sa godewa suka zama butulu, to wannan mutanen ba sa cikin bayin Allah da Allah ya ni'imta, ko ba sa cikin bayin Allah waɗanda suka lura cewa Allah ya musu ni'ima kuma suke gode mata. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina, sai Allah ya ce alaysa Allahu bi'a'lama bish-shakirin, haka muka jarabi mutane wasu su fitinu wasu, domin su waɗanda aka fitina, waɗanda suka yi fitina su riƙa cewa waɗanda suka fitina da saboda suna da imani suna tsoron Allah, su riƙa nuna suna cewa waɗannan su ne wanda Allah zai fifita su akan mu. Allah ya ba su shari'a, ya ba su daidai, su riƙa tafiya akan tafarkin sa na daidai, kuma su ne waɗanda Allah yake so a duniya kuma yake so a lahira zai sada su da rahamansa. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ce alaysa Allahu bi'a'lama bish-shakirin, a to shi Allah Maɗaukakin Sarki bai san masu godiya bane wanda suka cancance masa wannan ni'ima? Ai, irin su ne dama Allah Maɗaukakin Sarki yake so, kuma su ne waɗanda yake keɓewa da baiwansa da falalan nasa. Hakanan Allah Maɗaukakin Sarki ya kasa mutane zuwa gida biyu, ko dai ka zama butuli ne ko kuma ka zama mai godiyan Allah, ɗayan biyun nan sai ka kasance a ciki. Allah Maɗaukakin Sarki yana hushi da butulu, yana hushi da butulci da kuma butulu, yana kuma son masu godiya da ita kanta godiyan. Allah Maɗaukakin Sarki na cewa inna hadainahu sabila هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنا ما قلنا لي أكم متم الله ما دوكين سيكي شيء إما شاكرا وإما كفورا متاني دين بيوني فوجة يزمو من بوديا فوكما يزمو بطلو الله يرى ما دبطل شيء يسن يامسك ما سبوديا. To, irin inda Allah Maɗaukakin Sarki yake gwada ko yake gwama butulci da godiya a cikin Alƙur'ani yana da yawa ƙwarai, wurare ne masu yawa. Domin kafirci ko butulci shine kishin imani. Hakanan Allah Maɗaukakin Sarki ya yi alƙawarin ƙari da daɗi da dukkan mai godiya. Duk wanda yake gode ma wata ni'ima da aka yi mashi, Allah ya mai alƙawarin ƙari da daɗi, irin ƙarin da baya da ƙarewa. Kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa ista'zana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid, wannan alƙawari ne na Allah cewa duk wanda ya gode mashi to to zai ci gaba da samun karuwa da ci gaba har kullun ba dai baya ba kamar yanda zamu ji insha Allah ta'ala daga cikin zantukan salafun salih rahmatullahi alaihim hakanan Allah madaukakin sarki ya sanya kyakkyawan sakamako da kyakkyawan matsayi a duniya da lahira ga masu godiyan shi Allah yana cewa sanajizu shakirin yana cewa wa sayajizillahu ash-shakirin da sannan Allah zai saka kama masu godiya kai Allah madaukin sarki ma ya bayyana cewa gayan halittar mutum manufa na halittar dan adam da umurtansa da ibada gaba daya ba wani abu bane illa dan ya gode ma Allah Allah madaukin sarki yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ne ya halice ku daga cikin cikunan iyayenku ba ku san komai ba an haife ka baka san inda kake ba baka san kanka ba baka san hannunka ba baka san bakinka ba nono ma sai an dora ka akan shi sannan zaka sha wa ja'ala lakumus sam'a sannan yayi muku baiwa na ji wal absara da gani wal af'idata da tunani da zuciya wanda za ku gane abu mai kyau da mara kyau duk Allah ya muku waɗannan abubuwan ne la'allakum tashkuruna halittan ka kakaf ashe dama Allah ya halice mu ne don mu godiya gare shi sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa waɗanda suke bauta mashi kawai su ne masu godiyansa wanda ko ba sa gode ma Allah to ba sa cikin masu bautan Allah Allah madaukakin sarki yana cewa washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku bauta ko ku gode ma Allah in dai da gaske Allah kuke bautawa shi kadai kuke bautawa to ku gode mashi kuwa Allah madaukakin sarki ya yabi mutanen da suke godiya gare shi kuma ya bayyana yan kadan ne kuma daga cikin su annabawan Allah sune jagaba a cikin masu godiyan Allah misali Allah madaukakin sarki yana cewa zuriyyatan man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan shakura zuriyya ce wanda muka dauka tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam to ya ku zuriyan annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu fa mai godiyan Allah ne kufa Allah ya samu dace kamar yadda ya bi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cewa mai yawan godiyan Allah ne Allah yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim yace lalle annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance babban abun koyi babban abun koyi ne a komai kowane irin fanni na rayuwa da na addini annabi Ibrahim abun koyi ne qanitan lillah mai yawan da'a ne ga Allah hanifan ya karkace barin bautan duk wani abu wanda ba Allah ba wannan yake min al-mushrikin ba mushriki bane ba shi mai tauhidi ne sai kuma Allah ya ce ni shakiran li an'ami mai yawan godiyan Allah ne shi yasa ma istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya zabe shi ya shirye da shi ya fifita shi ya dora shi akan tafarki wanda yake mai tsaki kun ga Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗansu sufofi ne kyawawa na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da karshe sai ya cike da cewa annabi Ibrahim mai yawan godiyan Allah ne shakiran li'an'umihi sai ya zama kaman gayar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam na waɗannan ibadodin da Allah madaukakin sarki ya ambata kana ummatan abin koyi ne shi qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin duka waɗannan abubuwan manufarsu shine dan ya zama mai shakiran li'an'umi duk ya tsaye ne da waɗannan ibadan dan ya zama mai godiya da ni'imomin Allah da Allah madaukakin sarki yayi masa Allah ya samu dace sannan Allah madaukakin sarki ya kira annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya wadatu da abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na ni'imomi a siyakin ayoyin da ya roki Allah rabbi arini anzur ilaika ya ubangiji ka nuna mun kai saboda jin dadin zancen Allah yanayin ya ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba zai yi ganshi ba sai ya ce ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin ya Musa ni ne na zabe ka na fifita ka akan sauran mutane da sako na mai da kai annabi sannan wabi kalami kuma ne magana baki da baki ni da kai wanda wasu daga cikin annabawan ba samu wannan ba sai dai bi wasu da Jibril alayhi salatu wassalam ka gode ma wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka rike ta gangam ka zama cikin masu godiya ga Allah akan wannan ni'ima haka nan Allah madaukakin sarki ya yi wasiya ga dan Adam mutum lokacin da ya girma hankali ya zo mashi bayan Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya bauta mashi kai hada shi da kowa wasinal insana bi walidayhi hamalat ummuhu wa hanan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ashkur li wa li walidayka ilayya al-masir Allah ya ce to bayan tauhidi abinda zaka yi kawai shine ka gode mun ka gode ma iyayenka shi kanshi tauhidin cikin godiyan Allah yake Allah ya samu dace to malamai sun ce akwai wadansu kaidoji wanda godiya yake tsayuwa akan su dole sai ka cika wadannan kaidojin sannan zaka zama mai godiya duk lokacin da baka cika wadannan kaidoji guda biyar ba to kai baka zama mai godiya ga Ubangiji subhanahu wataala ba wadannan ni'imomi guda wadannan kaidoji guda biyar shine khudu'ush shakir lil mashkur ka kasantar da kanka kai mai godiya ga wanda zaka godewa Allah dan ba wayanka bane ba dabaranka bane ba kuma isa kai Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ba ba kuma ka cancance ta bane inma hiya tafaddulan halala ne daga Allah da jinkan Allah Allah ya ga dama ya maka ka Allah ya ga dama ya dace ka mutum bai dace ka dabba ba ya baka hankali bai yi ka maras hankali ba ya yi ka musulmi bai yi ka arni ba ya yi ka ahlus sunna bai yi ka dan bid'a ba duk waɗannan ni'imomi ne wanda babu wani abu wanda kai ma Allah Allah madaukakin sarki ya maka su haka ne to ka kaskantar da kanka ga Allah da ya maka waɗannan ni'ima ka nuna mai godiyarka da jin daɗinka da farin cikinka da ni'imta ka da waɗannan ni'imon wajibi ne gare ka sannan ka zama mai godiya ga Allah sannan kuma hubban lahu ya zama kana son shi Allah da ya maka wannan ni'ima to duk ko in kana son Allah to ko zaka bi umarnin Allah daga cikin umarnin Allah Allah ya ce duk abin da ya same ka na ni'ima to kai ne ka gode mashi sannan wa'tirafuhu bi ni'matihi sannan ka rika fadin ni'imar da Allah ya maka wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith sannan na hudu wassana'u alayhi biha ka rika yaban Allah da wannan ni'imar da ya maka Allah ya yi min kaza Allah na gode maka Allah ka yi min kaza ka yi min kaza sannan na biyar wa Allah ya sa'amilaha fi ma yakrah kada ka kuskura kai amfani da wannan ni'imar da Allah ya maka cikin abin da Allah bayar kila Allah ya maka wadata karka kuskura Allah ya ni'imta ka da wadata kai amfani da wannan wadatan wurin saban Allah Allah ya baka wani ilimi ne ko na duniya ko na addini karka kuskura kai amfani da wannan ilimin ko wannan baiwar da Allah ya maka cikin abin da yake saban Allah to kuma kamar yadda muka bayani baya shi godiyan Allah nau'i uku ne akwai tasawurin ni'ima zuciya ta rika cin ni'ima ta rika jin cewa kazan nan fa da Allah ya mun ni'ima ne yanzu wani fa bai da kazan nan yanzu wani fa abin nan da nake da shi yanzu shi bai da shi yanzu wannan daman da muka samu na zuwa masallacin nan wani bai samu ba ni'ima ce daman da muka samu na yin sallan magariba ni'ima ce wani bai samu ba daman da muka zauna cikin ɗakin Allah muna karanto ayoyin Allah da hadisan manzo Allah su sallama muna darasin su tsakanin mu ni'ima ce ni'ima ce wanda take da halala masu dimbin yawa alkhairi mai yawa da hadisin manzo ma qaumun fi baitin min buyutillahi can ko wanda yake bayani akan halalan irin wannan zama ni'ima ce to ka rika ji a cikin zuciyanka cewa wannan ni'ima ne sannan wa shukru bil lisan sannan kuma ka rika fada da bakinka cewa Allah ya maka ni'ima wato ka rika yaban shi Allah da ya maka ni'ima ya ni'imta ka da waɗannan alkhairai da kake da su ga sanan duk inda ka duba gaba da bayanka ni'imomi ne ba su da iyaka yanzu ba muna cikin damina ba wasu suna neman ruwan masu ganshi ba su samu ba wasu kuma kwanaki cewa aka yi an musu ruwan da ake musu a cikin shekara biyar aka yi musu a rana ɗaya kaga ruwa ne a yi ko kuma kowa kowace damina in ruwa ya yi yawa kuma ya yi abin nan ya zama bai wuce iyaka ba mutane sukan ji daɗin shi to su wannan ni'ima ruwan da ya zo ni'ima ya zama musu ba ni'ima ba ruwan shekara biyar a rana guda ka rika jin wannan a cikin zuciyarka ka faɗa da baki sannan kuma ka saka wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi maka da gabobinka, ma'ana ka aikata abin da Allah madaukakin sarki yake so, wanda zai nuna ka gode ma ni'imarsa. Allah madaukakin sarki ya ta'il malu ala dauda shukra, ya ku iyalan Daud alayhi salatu wassalam, ku yi aiki irin aikin da duk wanda ya gani ya san godiya kuke ma Allah da ni'imomin da ya muku, dan Allah ya muku godiya da yawa. Allah ya samu dace. To sannan akwai ayoyi da yawa a cikin Alkur'ani wanda suka zo ko dai da ma'anan kalmar shukr din ita kanta, ko kuma da kalmar alhamdu misali, wanda duk kusan ma'anansu ɗaya ne, ma'anansu mutaqarib ne, ma'anansu yana kama da juna. Ayoyin Alkur'ani masu yawa sun zo da kuma wato istidlali daban-daban wanda su ayoyin suke yi. Misali akwai ayoyin da suka zo da lafazin godiyan Allah a cikin Alkur'ani, kamar misalin inda Allah madaukakin sarki ke cewa walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk, mun karanta shi dazu, ya Musa inni safaituka 'ala an-nasi bi kalami wa bi ra'abi, inni safaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kun minash shakirin. Akwai ayoyin da suke nuna wato abinda Allah madaukakin sarki yawa mutane na ni'ima na addini da ibadodi, yana son abi wannan umurnin da hannun shine godiyan Allah. Saboda lokaci ina ganin ba sai mun karanta waɗannan ayoyin ba. Sannan akwai ayoyin da suka zo suna suffanta Allah madaukakin sarki da shi kanshi ya suffantu da suffan godiya. Ina cewa innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum wa ulaika ma'al mu'minin وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما فيما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. بابن da zai sa Allah ya muku azaba in kun yi imani kun gode masa, Allah madaukakin sarki shi da kansa ya kasance shakiran, wato yana yaban masu bauta mashi su gode mashi, Allah na yaban su, yana sanya musu albarka. Sannan akwai ayoyin da suka zo suna bayanin godiya a matsayin ɗaya ne daga cikin ayyuka kyawawa wanda Allah ya alƙawarin kyakkyawan matsayi ga wanda suke yin sa. Misali wa Muhammadu lillahi rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allahu shay'an. Sai Allah ya ce wa sayajizillahu ash-shakirin. Ayoyin da suna da yawa da kuma irin abin da ayoyin suke karantarwa suna da yawa. Bari mu takaitu da waɗannan, mu shiga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu kawo waɗansu daga ciki. Daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Suhaibur Rumi, Allah ya tsara mu shi, yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ajaban li amril mu'min, al'amarin mu'mini na da ban sha'awa, ina da ban kai, inna amrahu kulluhu khair, shi al'amarin mu'mini ko me ya same shi alheri ne a wurin sa, musiba za ta same shi ya zama alheri, ni'ima ta same shi ya zama alheri, ba wanda ke da wannan sai mu'mini. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, ba me wannan sai mu'mini, komi shi alheri ne gare shi. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce in asabathu sarra ashkara, idan abun farin ciki da jin dadi ya same shi sai ya gode ma Allah. To kuma Allah ya alƙawarin la in shakartum la zidannakum, in kuka gode ni ko zan kara muku. Wa in asabathu dharra'a sabara, idan kuma cuta ta same shi ko abin da baya so ya same shi sai ya hakuri. To kuma Allah madaukakin sarki ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, in Allah ya tashi ba masu hakuri ladan su baya kirgawa, kan fashe yake ya zuba musu. Fa kana khairal law, saboda haka da alheri da sharri shi a wurin mu'mini, duka alheri ne gare shi, duka nasara ne ga mu'mini. Mu'ad bin Jabal, Allah ya kara masa yadda, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kama hannuna sai ya ce ya mu'ad wallahi inni la uhibbuka, ya ce ya mu'ad wallahi ina son ka, wallahi inni la uhibbuka wallahi ina son ka. Ku dibi kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi kafin ya gaya mai abin da yake so ya gaya mai, kalmomi ne wanda za su dauki hankalin shi ya dumauce ya gigice ya saurari menene zai ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaya, ya gama gaya mai cewa yana kaunar shi har ma da rantsuwa da Allah, wallahi ina son ka. Sai ya ce usika ya Mu'adh لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بايا من ذا الله أقام رنس كما يدعى الله يناسنش شيء تؤني مك وسيا كارك قسكرة كي صلى كقام بكشي يا الله كشي مكين أكان أمبشنك دغولي مك لكي كاوم بوتاغريك كارك يدك صلى بكفت ونم baka wannan zikirin bayan gama sallar ka ba. Wannan yana nuna mana muhimmancin mi godiyan Allah, ambatan ka ya Allah, da godiya gare ka da kuma kyakkyawan bauta gare ka. Jabir Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man uqiya ata'an fa wajada falyajzi bi, duk wanda aka yi mashi wani kyauta ya karbi kyautan a hannunsa to shi ma ya saka wanda ya yi wannan kyautan gare shi. Fa'in lam yajid falyuthni bihi, idan ko baka samu abin da zaka yi kyautan da shi ka saka mashi ba to ka yabe shi ka fadi wannan abin da aka yi maka gode. Faman asana bihi faqad shakara, duk wanda ya yabe wata kyauta da aka yi mai bai da abin da zai saka sai ya ba to wannan ya gode ma kyautan da aka yi mai. Faman katamahu faqad kafara, wanda ko ya boye to yayi butulci. Haka nan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito wani hadisi wanda malaman hadisi sun ce hadisin hasan ne, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ranar tashin kiyama Ubangiji zai ce ya kai dan adam, na dauke ka akan abun hawa raƙumi da doki, na baka iyali kai aure, na sanya maka kana kaiwa kana komowa kana jin daɗi kana jagorantan duk wanda ke karkashinka, to ina godiyan naka gare ni kai yau za ka ga sakamakon ta. Daga cikin asarori ko da malamai suka faɗi game da godiyan Allah, sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa bayani cewa inna ni'mata mawsulatun bishukr, ni'ima tana sadan tana jona ne da godiya, wa shukr ya ta'allaqu bil mazid, shi kuma godiya yana tare ne da ƙari, ni'ima tana rataye ne tana jona ne da godiya, shi kuma godiya yana jona ne da ƙari. Duk lokacin da ka samu ni'ima to kai godiya, in kuma kai godiya to zai ƙaru, kuma suna gwame ne da juna ba sa rabuwa. Saboda haka fallan yanqati al-mazid min Allah hatta yanqati ash-shukr min al-abd, ƙari ba zai yanke ba, ƙaruwa da cigaba ba zai yanke ba har sai godiyan da bawa yake ma Allah ya yanke. Daga ranan da ka daina godiya kace kai yau ka zama gutudu, to daga wannan ranan ni'imar ta yanke, inda sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda. Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yana cewa al-khairu alladhi la sharra fihi al-afiyatu ma'a ash-shukr, yace alherin da ba sharri a cikin sa, ka san da yau akwai alheri amma kuma sharri ya biyo baya ko, to alherin da ba sharri a cikin sa shine al-afiyatu ma'a ash-shukr, shine a samu mutum ya zauna lafiya sannan ya ta godiya, ka samu kwanciyar hankali da natsuwa kuma kana godewa Allah akan wannan ni'imar da Allah ya maka. Fa kam min mun'imi alaihi ghayr shakir, mutum nawa ne Allah ya masa ni'ima amma ba sa gode ma Allah. Haka nan Yunus bin Ubayd ɗaya daga cikin magabata yana cewa wani mutum ne ya zo yana kukan kuncin rayuwa, kai talauci yayi yawa, ana fama da yunwa, ana cikin bahariya, ko talauci ya ma mutane yanzu ana fama da fatara, yana ta complain. Sai Yunus bin Ubayd ɗaya daga cikin salafun salih ne yake cewa ayasuruka bi basarika hadha 100 alf dirham, yace da za a tsokal idan kai tsiyaye a baka 100 alf dirham, a baka dirhami 100,000, ka yarda a tsiyaye idan ka baka dirhami 100,000, ka yarda? Kala rajula ya ce a ina ya za a tsoka na mun ido ko nawa za a bani, ai kuma a bani da ido na. Kala fa bi yadika 100,000, to da za a yanke hannunka a baka dirhami 100,000 fa. Kala la ya ce fa bi rijlika 100,000, to a yanke kafanka a baka dirhami 100,000, ka yarda? Ya ce a ya dinga tuna mashi ni'imomin da Allah ya mashi, sai ya ce mashi ara indaka mi'inil uluf wa anta tashku al haja, yace kaji mutumin da gagabobin shi na miliyoyin daloli amma wai yana kukan wai yana fama da talauci wai yana fama da yunwa wai fatara ta ishe shi ayo to kai da kake ga ido kake dan inda zaka makawo shi ya zai kana ta complain yunwa 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 to makawo shi ya yake rayu burgu shi ina yake zuwa ya samu abin da zai ci kuturu ya yake rayuwar shi mara lafiya marili da yake kwanta daki shi da za a bashi da yunwa amma lafiya ta samu ya zai ba zai zabi lafiya ba haka dai malamai suka yi ta bayani akan alalan ni'iman da kuma alkhairanta to kuma malamai sun ce daga cikin fa'idojin godiyan Allah akwai fa'idoji masu yawa daga cikin fa'idojin ina daga cikin kammalan imani da kuma kyawun musulunci musulmi ya zama mai godiyan Allah saboda godiyan Allah shine rabin imani hakuri kuma shine daya cikon rabin da zaran ka rasa rabin imanin ka to kai asara babba sannan abu na biyu shi godiyan Allah sababun min asbabi hifdh ni'mati bal al-mazid sababi ne daga cikin abin da ke kawo ƙarin ni'ima yake tsare ni'ima idan ta samu kai ma a samu ƙari sannan kuma ba da baki kawai ake yi ba ana yi da dukkan gabobi sannan kuma mai godiyan Allah yana samun yardan ubangiji da san ubangiji Allah ya so shi sannan kuma duk mai godiyan Allah zai zama mutane ma suna san shi suna kaunan shi sannan kuma godiyan Allah alama ce ta nuna cewa kai mutumin kirki ne mai mutunci wanda ya san abin da yake domin mutunci dabi'an wani ne mutanen banza ne a ce wannan mutune duk abin da aka yi mishi baya godewa to wallantana a ce ba ka gode ma Allah ba ma mutane ba to ƴan uwa musulmi da waɗannan ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zan tuna mana waɗansu abubuwa da suka faru a wannan ƙasa tamu da kuma irin halin da muka samu kanmu a ciki duk da yake saura ɗan mintuna na ba su kai goma ba to misali a wannan ƙasa mun tsinci kanmu mun rayu a ƴan kwanakin baya kaɗan da suka wuce idanuwa suna faradar da hawaye wuyaye suna zubar da jinani rayuka suna tafiya banza hadara mutuncinmu mazanmu da matanmu ya zube sawa'un ko a inda ake karkashe mutanen baji ba gani ba dare ba rana ko mu da ba yin shi ake yi a nan wurin ba amma aka kirkiro mana shi da karfin tsiya da yaji akan hanyoyinmu checkpoint da suke hanyoyinmu da mutuncin ka da kimanka a wulakanta ka a tozarta ka gidajenmu ba mu tsira ba a shigo har gidajen mutane ana bincike su ana neman makamai bayan an san inda makaman nan suke masallatanmu da tarurruka irin wannan ba a shiga sai da mi sai ƴan agaji sun yi aiki ka shukur kai ƴan agaji Allah ya saka musu da alheri ƴan agaji su ne ƴan aljanna na farko insha Allah saboda su suka tari bala'i wai suna lalaba mutane ne ba in akwai mai bomb din yayi mi ya tashi da su sun hakura sun bada rayuwarsu saboda mutane sauran mutane su kubuta su zauna lafiya haka ƴan agaji suka yi sacrifice din rayuwarsu a wannan lokaci ko ba haka ba duk inda zaka shiga kana cikin dardar gosulo idan aka hada sai ga mutane suna balle kofar motar haya ko keke nafe suna direwa suna kama hanya su koma gefe can suna tafiya akan hanya irin wannan halin shi muka kasance a baya amma dibi yanzu yanda muke ciki masallatanmu ma yanzu an daina sa kakara mana abinda ake kakara wannan na jin kowa akwai makami kofofi yanzu abu buɗe hankalin yanzu kowa yana kwance kowa yana nutse surutun ma da muke yi na cewa ana kidnapping ana kashe mutane a zamfara da Sokoto da abin nan tabbas ana yi Allah ya yi mana gaba daya amma da aka samu saukin wancan ne muka iya gane cewa mi yanzu ana wannan amma dama din ai ana yi irin wanda aka yi yanzu din wanda aka yi a baya inda ake kidnapping da kashe mutanen an yi wanda ya fi shi tunda can ya laba yanzu ne sai hankalin ya sake dawowa na duk waɗannan halin mun kasance a ciki amma ɗan uwa musulmi an samu wasu daga cikinmu waɗannan nassoshi da muka karanta ba su yi musu tasiri ba ko dai da Allah ba su san su bane yasa suka yi ta butulci ga Allah kuma ake kan yi ko kuma me ko kuma la'alla an sani amma dai kawai musiba ce wala in kafartum inna azabi lashadid ake fatan mana kuma Allah madaukin sarki ba zai yarda ban Allah ya da zamu ci gaba da godiyan Allah. Allah ka samu dace. Mun koma ta bangaren abin da ya shafi abincin da mutane suke ta kokawa yau. Abinci yayi tsada, abinci yayi tsada. Kar mu manta babban sana'ar da aka gada a ƙasar mu Najeriya shine noma. Ko? To noman nan sai da ya kai mu ana sai da taki 10,010 ana kuma sai da masara 3,500. Har manomi zai noma masaran shi yana neman wanda zai sai masaran bai samu ba. Me yasa? Saboda duk ƙasar da ta ga abincin da ta tara don fuskantar ƙalubalen yunwa da zai same ta, ta ga ta tara shi ya yi yawa yanzu yana neman ya lalace. Ga shi ta noma wani wanda za ta ije sabo. To bari ta fitar da wanda yake son ya lalace ko ya lalace ba. To ina za ta kai shi? Najeriya sai a loda mana shi. Sai a kawo mana shi. Mu kuma da Allah madaukin sarki ya bamu ƙasan da za mu noma har mu ciyar da su waɗancan. Wanda duk wani abu wanda ka sani wanda Allah madaukin sarki ya ma a Najeriya sai ka ga namu na musamman. Ƙasan mu ta musamman shi. Shuke-shuken da ake na musamman. Tsare-tsaren da muke da su na musamman. Duk wani abu da Allah ya ni'imta mu ƴan Najeriya Allah ya kan mana 10,010 ne sai dan gata. Mutanen ma na musamman ne. To amma sai muka koma wai wancan rayuwar ƙasƙancin muke so. Wai mu ƴan Najeriya da zamu iya ci da Afirka. Afirka gaba daya. Wai mun gwammace mu ci gaba da me? Cewa ba ma kera allura. Allura wannan na ɗinki ba ma allurar ɗinkin hannu ba na keke ba, ba ma kerawa. Pencil da yara za su yi rubutu da shi ba ma yi a Najeriya. Amma kuma ƙasar da Allah ya bamu da ruwan da Allah yake so kamar zamunar da Allah ya bamu da irin alherin da Allah ya bamu wani wurin ma ko ba a sa taki ba masara za ta yi. Amma duk mu daina mu ci gaba da me? A ci gaba da siyo abinci ana kawowa. Mu ci gaba da mutuwa muna lalacewa har a waye gari ba mu da wani katabus ba mu da alƙibla. Idan muka koma ɓangaren abin da ya shafi cin hanci da rashawa da wadaƙa da fashaka da dukiyar al'umma, duk wanda ya samu dama yakan ɗauki kanshi kamar wani mutum ne na daban na musamman akan sauran talakawa wanda yake tatse jininsu yana shan jinin nasu. Dukiyanka da za a gyara hanyoyi ne ko za a gyara asibiti ko za a gyara makarantu ya musu karatu su ne wani mutum kwara daya yake tarkatawa ya ije da shi da ƴaƴan shi da jikokin shi da kunnan shi za su ci. Kuma ina ma da a ce na ijewa a Najeriya ne sai ya kwashe kai ma Turawa kudin da shi da kanshi idan yana bukata ba za a iya dawo mashi da abunsa ba. Suna ne nashi sai dai ya rika labari yana da kamfani wuri kaza yana da kaza, amma da za a ce a dawo da kudin Najeriya ba za su dawo ba har abada sun tafi kenan. Sai dai in yana bukata wani ya rasu ƴaƴan shi ga dukiya can dankam a kasashen waje, in suna bukata sai dai su je su kwana da kwanaki su wata da watanni su claiming waɗansu kuɗaɗe shikenan a ba su dawo su shigar su. Amma ba su sace za su iya dawo da kuɗin gaban su duka ganin abin su ba. Duk dukiyar gwamnati ne, dukiya na ne da naka aka kwashe. To su waɗancan azzaluman da aka kwashe dukiyar nan suna ihu suna kururuwa, kai kuma talakan da aka kwashe maka dukiyan sun mai da kai wawa suna saka kana mi kana tsaya su kokawa. Su ba suke cin banzan su lokacin da suka cin, kai kuma yanzu kai ne mai masa kuka, kai ne mai ihu a madadin su. Sai ka ce lokacin da suka rika tsiban suna cin sun raba da kai da abin da za su baka ko nawa suke baka la yusmini wala yughni min ju'in, ba su baka komai ba akan abin da suka ɗiba. In muka koma bangaren tattalin arzikin kasa mun san yadda kasan ta lalace. Mun san duk irin waɗansu abubuwa wanda muke da su a baya wanda ya kamata a ce an ci gaba ne. Ya kamata a ce Najeriya ta zama ita ce take producing duk wani abu da za a amfana da shi a Afirka. Amma me ya faru? Yaya muka kasance? Ba ma tsina na komai duk abubuwan da ma aka sani a daɗin ba su. Sai da aka koma babu wutar lantarkin da kamfanoni za su yi aiki. Da gangan aka kashe wutar lantarkin nan saboda ba a ƙaunar mu. Amma a inda su waɗanda suka yi gwamnatin a baya suke akwai wutar lantarki. Kamfanoni suka tsaci daga Kaduna da Kano suna komawa Lagos. Waɗansu suka koma Ghana. Aka bar mu haka nan akwai kamfani guda ɗaya wanda za ka samu dubun dubatan mutane ne suke aiki a ciki suna cin abinci da su da iyalansu. Kaga miliyoyin mutane kenan ko? Duk an rurrufe su. kaje irin industrial area a Kano, kaje irin masana'antu da wuraren da ake da su, wanda a da wannan company na da mutum dubu kaza, wannan na dubu kaza, wannan na dubu kaza, ba su yau. Ba dole kidana din yayi yawa ba, ba dole ta'addanci yayi yawa ba, wanda ya sami wata kungiya ta ta'addanci ba zai bita ba dan ya samu abin da zai ci in bai da imani mai karfi. Da haka aka lalata kasa, wannan bawan Allah, Allah ya kawo shi, wannan gwamnatin Allah ya kawo shi, suna kokarin ta gyara mana wannan matsalolin. Bai yiwuwa a ji ciwo, in an zo zanke ciwon a ce za a ji sanyi a wurin, me za a ji? Za a ji raɗaɗi, za a ji azaba, za a sha wuya. Kafin ciwon ya warke ana wankewa ne ma yana mai, yana jini, yana raɗaɗi, yana azaba. Amma muna ta ihu, ƴan uwa musulmi, ku duba ku gani, Yarabawa mutanen kudu sun yi ittifaki cewa shugaban ƙasar nan da muke da shi shine zai masa adalci. Sun dungumi musulminsu da arnansu sun ce sai shi. Su suka zo suka bada gudunmawa, suka bada goyon baya, aka zo aka yi, aka haɗa kai. Sannan waɗanda suke ganin cewa kada tafiya ta tafi ta basu, a yi basu, za fa a yi mulkin nan basu, su ma suka ce su ma sun mi, su ma sun bi. A arewacin Najeriya ake tafiya a haka, suna nan suna ba shi goyon baya da abin nan, kun ga alkhairai masu yawa kullum suna nan suna rabauta da shi. Mu kuma da muke mu ne namu ne, mu kuma ya kamata mu fi me kowa mora da godewa da jin daɗi, mu kuma muka fuka kowa butulci, mu muke zage shi, mu muke aibanta shi. Wallahi ko a Facebook aka yi wani bayani akan shugaban ƙasa, in ka duba waɗanda za ka ga suna yawan yaban alheri, sai ka samu Yarbawa suka fi yaban shi. Mu mutanen mu fa da yawa daga cikin mu sai ga Muhammad ko Ibrahim ko wani yana zagi, yana aibantawa. Ku duba ku gani, da aka zo zaben nan suka ce to a ba su abu, aka ce a ba su mataimakin shugaban ƙasa. Har yau ka taba jin wanda yake zagin Usman Jo a cikin su? Har yau ka samu wanda yake la'anta shi yana cewa mutumin banza ne zai da amfani? An samu? Mu ba. Kadibi kasan nan yanda take yanzu, da wuya a ce za a yi wani mulki, Khan ba ta katsa London ba a cikin lamarin mulkin, ba ta kuma taka muhimmin rawa a ciki ba. Nan shi kun ga fasho ne ma, lokacin da aka ce ku ba da mataimakin shugaban kasa, sai suka je suka haɗu da musulminsu dawa da arnansu, sai suka ittifaƙin shi, suka yi ittifaƙin shi, suke so a ba da shi da musulminsu da sun fi shekara 30 ba su da sana'a sai ne sai siyasa, amma suka ce sun haƙura a ba da shi. Ba zai bayar musu bukatunsu ba, ba zai musu abin da suke so ba, da musulminsu da arnansu zai kare musu interestinsu. Yanzu kan dole a yi da ita a cikin gwamnatin, dole ta karawa ko dun barazanar da take yi. Dun ma Allah ya sa ta sami shugaban kasan ba kan wallata ba ne, ba wanda za a firgita ba ne ya firgita. Irin abubuwan da aka dinga yi ɗan kwanakin nan na harzuka na ƙoƙarin yamutsa ƙasan, me kake tsammani? To ita kan ɗin nan ba ta fa samu daman yin wannan tasirin a cikin siyasar Najeriya ba, sai da suka haɗa kansu, sai da suka zama me, suna magana da murya ɗaya. Duk wani babba a cikin kiristocin bakinsu ɗaya, ko da ya nuna cewa bai ji daɗin abin da aka yi ba, ƙarya yake suna tare, yana kuma goya musu baya. Suka sami irin wannan, ina ma da a ce mu musulmi mu muke da irin wannan haɗin kan. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. كافرين ساشن سمي. ما سكر فان ساشن. تو انكوبا قيبا. انكوبا قيبا. تو تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وشنا لا تفعلوا أبن قصاد فساد ببع. ودوا أغني جاء بند زائن الهيري سي أشي بحارزي مسلم كد ناجيريا. بحارزي مسلم. أنا مسؤال كشعي كشي. أنا مسشاكر نعزكي. Mukaman da aka raba aka ba su suna da ɗimbin yawa, ba a nuna son kai ba, amma duk da haka suna cewa za a musulunta da Najeriya don siyasa su da burinsu da manufansu su cimma. Mu ko cikinmu za a samu waɗanda mawadatanmu, wasu daga cikin malamanmu, wasu daga cikin masu mulkinmu da masu sarautarmu da wasu ne suna zagin namu, wanda shi ke kan kuma kowa daga cikinmu ya yi imanin cewa wannan bawan Allah mai son mu ne, mai ƙaunanmu ne, mai fatan alheri ne gare mu. Saboda haka ƴan uwa musulmi, lokaci ya yi zan tsaya nan. Wani ma cewa ya yi da tashin farashin abinci goma tashin bam wai da tashin dala sai da tashin dala goma tashin bam saboda rashin imani da rashin tsoron Allah da rashin kunya da rashin ta ido dan ya mai da mutane wawaye Allah shi kyauta bari mu tsaya nan gurin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren mu Allah ya yafe mana kuma in kunne ya ji to ya kamata gangan jiki ya tsira Allah ya mana muwafaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته